بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وسلم على دين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأنا مريتينا لهدي واندي دي دي دا أكو وهدو أكو غوتن جماد الأولى a shekara ta 1441 hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda ya dace da 28 ga watan 12 a shekara ta 2019 miladiya. Mun hada wannan maraice dan walima ta taya ɗaya daga cikin ƴan uwanmu musulmi kuma jagorori na wannan jiha mai albarka, jihar Katsinan Diko, wannan rabu salisu Hamza Rimaye, dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Kankiya a majalisar dokoki ta jihar Katsina, kuma sannan shugaba na cibiyar taimako da tallafa wa marayu ta Mai Gemu Development Foundation, sannan kuma sarkin yakin dan isan Katsina Hakimin Rimaye. Wannan ɗaya daga cikin warazan shugabanni da Allah Maɗaukakin Sarki ya albarkata da samun karuwa ta aure, munasabar walimarsa ta tara mu a wannan waje. To, da farko ina masa addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi wa sahabbansa a duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ya samu irin wannan dama ta aure. Yakan yi musu addu'a tsakanin ango da amarya, yakan ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allah ya sanya albarka, ya sanya alkhairi, ya hada tsakaninka da abokiyar zamanka da sauran abokan zama baki ɗaya da albarka. Ubangiji ya tara ku a cikin dukkanin alkhairi, da ma dukkanin sauran ma'auratan musulmi baki ɗaya, waɗanda suke sabon shiga a cikin rayuwa ta aure da kuma waɗanda suka daɗe a cikinta. Kamar yadda muka sani, aure ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayinsa, wanda kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kafa mana sharaɗi cewa zai mana tambaya akan dukkan wata ni'ima da ya mana. Tambayar shi ne yaya muka gode masa. Allah Maɗaukakin Sarki yana faɗa thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Ku sani, kuma a wannan rana za mu tambaye ku akan kowace ni'ima da muka yi muku. Wata rana Sayyidina Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yadda, yana jin kishirwa sai aka kawo masa ruwan sanyi ya sha. Bayan ya sha, sai ya karanto wannan aya, ya ce, to yanzu kuma aiki yana gaban mu ja na mu shirya amsar da za mu ba wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan ni'ima da ya mana ta ruwan sanyi da muka sha. Wannan ya nuna cewa komai da komai na ni'ima, idan Allah ya yi wa bawa, to Allah zai masa tambaya akan wannan ni'ima, ya ga wace iriyar dama ya samu ta wannan ni'ima, wace wasu da yawa daga cikin mutane ba su same ta ba, sannan kuma me ya yi da wannan ni'ima, kuma wace hanya ya bi don ya gode wa wanda ya masa wannan ni'ima, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda na gaya mana, aure ni'ima ce cikin ni'imomi da yawa na Allah da yawa bayi wanda ba za su kidanyu ba. Kamar yadda Allah ya ce, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. idan kuka ce ma za ku kidanya ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku ba za ku iya kare su ba abin takaicin shine da yawa daga cikin mutane suna zalunta kansu kuma suna kafircewa Allah idan ya musu ni'ima a madadin godiya sai kuma su kafirce masa kuma musamman ita wannan ni'imar ta aure wacce sai da Allah subhanahu wataala ya ja kunnan mu akan kafirce masa dangane da ita ubangiji madaukakin sarki ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله مدوكين سركي يتي الله شيني وند يسنيا مكو ماتامكو سكزمو إرنكو متاني كمركو وند أكا سامو سدق جكنكو دو مما تفركو أدوني أيتتنا نهواء an same ta ne daga jikin namijin farko wanda shine annabi adam alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki ya balli kashin hakarkarin annabi adam ne ya halicci na hawa'u da shi hikimar hakan dan a samu sabo da fahimtar juna da dunkulewa waje daya da kaunar juna tsakanin namiji da mace musamman wanda aure ya hada su shi yasa ma a wata ayar yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun na daga cikin abubuwan da za su nuna muku hikimar Allah da ikon sa da buwayar sa da isassa da kyakkyawan tsarin sa cikin gudanarwar sa da ya tashi halittar mace wacce dan adam zai aura a matsayin abokiyar rayuwa sai ya halicce ta daga jikinsa sannan yace wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ya sanya kaunar juna tsakaninku ya sanya tausayin juna tsakaninku sai yace inna fi zalika la aya lalle cikin hakan akwai abin lura akwai abin izina amma li qaumin yatafakkaru daga mutanen da suke da hankali da tunani to wannan ni'ima ta aure da Allah subhanahu wataala ya azurta mu da ita ta hanyar samun mana matan auren da kuma halittar su daga jikin mu Allah madaukakin sarki bai takaita akan haka ba ita kanta ni'imar sai ta saki haifuwar wata ni'ima bayan aure kuma sai Allah yake azurta mu da ƴaƴa ta hanyar auren shine yake waja'ala lakum min anfusikum waja'ala lakum min azwajikum banin ta sanadiyar matanku Allah yake ba ku ƴaƴa wanda ni'ima ce ta saki haihuwar wata ni'ima duk da haka Allah madaukakin sarki bai tsaya a nan ba ta yadda zamu gane cewa ƴaƴa ni'ima ce da take saki haihuwa bayan ni'imar aure ta yadda inda za a yi aure a dan wani lokaci ba a samu haihuwa ba ma'auratan nan suna cikin fargaba da tashin hankali da rashin nutsuwa haka ma dukkan sauran masoyansu da sauran danginsu har fa sai in sun ga sun samu haihuwa to sannan sai hankali ya sake kwanciya bayan kwanciyar da yayi na matakin farko na auratayya da ta kulli tsakanin juna bayan an samu ƴaƴa Allah madaukakin sarki bai sake kyale mu aurata ba har ila yau wajen ƙara musu wata ni'imar akan wata ni'imar shine yace waja'ala lakum min azwajikum banina sai yace wa hafada bayan kun samu ƴaƴa ta hanyar aure kuma muke sake ƙara muku da jikoki duk dai ta hanyar aure kaga wata ni'imar ta sake haihuwar wata ni'imar ni'imar aure ta haifi ni'imar ƴaƴa ta haifi ni'imar jikoki domin kalmar hafada jam'i ne na hafid hafid ana nufin jikan ka dan danka sai Allah madaukakin sarki yace afa bil baqil yu'minun shin yanzu da wargi da wasa da barna da ƙarya mutane za su ke ba da gaskiya wa bi ni'matillahi yakfurun amma ni'imar Allah ta rinka butulce mata suna kafirce mata mafi bayyanar abin da yake nuna butulcewa Allah da kafirce mata a ni'imar aure shine sauka daga turbar addinin musulunci wajen yi wa Allah godiya idan an samu arzikin auren da kuma wajen gudanar da iyalin da kuma wajen yi wa ƴaƴa tarbiyya bayan Allah madaukakin sarki ya azurta ma'aurata da ƴaƴa da haka wannan ya zama wajibi dukkanin wanda ya yi aure hankalinsa ya dawo masa jikinsa namijin ko macen ko kuma dukkan sauran dangi ƴan uwa makusanta tun daga wajen bikin aure da dukkanin abin da aka san za a yi da sunan murna ko shagalin biki a lokacin da aka samu karuwar aure ka'idar Allah daya ce idan yayi maka nima ka gode masa kai abin da ya kamata kai masa gurgurdan ikon ka a bisa ga wannan ni'ima da godiya to Allah zai sanya wannan ni'imar taka ta dawwama kuma zai maka ƙari kuma zai tsare ka daga dukkanin wani abin da zai iya kwace maka wannan ni'imar da kuma dukkanin wata musiba da take cikin ni'imar ubangiji subhanahu wataala yace wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku yayi muku shela ya gaya muku in yayi muku ni'ima kuka gode masa zai muku ƙari sannan yace wala in kafartum in kuma ne muku ni'imar kuka kafirce kuka kimin abin da ya kamata ku yi da ni'imar inna azabi la shadid azabata tana da tsanani malamai suka ce abin da Allah yake nufi a nan shine idan yayi ma ni'ima mafi karancin abin da zaka fara na godiya ka ce alhamdulillah idan kai wa Allah godiya to sannan kuma sai ka kalli ni'imar me ya kamata kai da ita me Allah subhanahu wataala ya tsara maka wajen gudanar da ita menene abin da Allah baya so kai da wannan ni'imar to in ka kiyaye waɗannan kai godiyar ni'ima to a lokacin da kai godiyar ni'ima to shi kuma Allah subhanahu wataala zai rika maka ni'imar kuma zai maka ƙari kuma ni'imar ba za ta gushe ba amma koma bayan haka sabanin haka Allah zai iya azabtar da kai da wannan ni'imar da ya maka domin ubangiji subhanahu wataala babu inda baya iya al'amuran sa kuma babu abinda baya iya amfani da shi idan yana so ya azabtar da bawan sa da yawa daga cikin mutane Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da rashin samun damar su yi aure a rayuwa kai Allah ya zo ya zabe ka ya baka damar ko dai dama ta shekaru ka isa lokacin domin wani yayi yunkurin ma Allah ya raya shi ya kai lokacin auren Allah bai kai shi ba wata tayi yunkurin ina ma dai ta rayu har ta kai lokacin da za ta yi aure Allah bai kai ta ba wani kuma ya kai shekarun auren amma babu abin da za a yi auren shekaru dai masha Allah akwai su amma abin da za a bayar kuma na sadaki da dawainiyar auren Allah ya hana wanda irin wannan shi ma abin ka tausaya masa ne kuma abin ka rarrashe shi ne kamar yadda Allah yake wali yasta'ati fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi lalle waɗanda ba su da abin da za su yi aure in maza ne sadaki da dukkan dawainiyar aure in mace ce kila ba ta samu mamijin auren ba to irin waɗannan Allah subhanahu wataala yake su yi hakuri su kane su rike mutuncin kansu hatta yughniyahum Allahu min fadlihi har Allah madaukakin sarki ya wadatar da su daga falalarsa to kai Allah madaukakin sarki ya haurar da kai wannan kaga wani zabi ne da Allah subhanahu wataala ya maka a cikin dubban dubata ko miliyoyin miliyoyi na bayinsa ba dan kafi kowa ba sai dan ubangiji subhanahu wataala haka ya ga dama kuma dan ya ware ka da wannan ni'ima ya ga yaya kamun ludayinka yaya kuma zakai wajen gudanar da wannan ni'ima ta fuskar yi masa godiya to da haka da yawa daga cikin wadansu musamman idan sun ga suna da wadata in sun ga suna da hali in sun ga suna da isa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi musu baiwa irin wannan farkon abin da suke tunani menene abin da za su yi na jin dadin rayuwar su na biyan bukatar san zuciyar su na ahole a shakata wanda kuma da yawa daga cikin irin waɗannan abubuwan akan sauka daga kan turba a kansu to wannan kuma yana haifar da matsala ba kaɗan ba sai ka ga mutum ya yi aure a madadin a samu biyan bukatar da ake bukata ta aure shine kwanciyar hankali natsuwa ƙaunar juna tattaruwar al'amura haɗuwar kan dangi da iyali to sai kuma Allah subhanahu wataala ya wargaza al'amuran sa me ya jawo wannan saboda shi ma yayi amfani da ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa a madadin ya gode sai ya fito na fito da mahalicci subhanahu wataala akan haka da haka dole ne ta wannan fuska mu yabawa wannan bawan Allah da shi da ire-iren sa waɗanda a cikin al'umma samun irin su ba su da yawa na waɗanda Allah ya ba su wata dama ta rayuwa kuma ya yi musu wata ni'ima duk inda kila za a je a yi rawa a wannan jiha a taka a more a shakata a yi ciye-ciye a yi shaye-shaye wanda suka halatta ma da wanda ba su halatta ba yana da damar da zai yi wannan amma Allah cikin lubufinsa ya tattaro masa hankalinsa ubangiji subhanahu wataala ya zama bai sake shi yayi irin waɗannan abubuwan ba ba muna nufin cewa a cikin aure da biki babu shakatawa ba a'a amma galibin wanda ake yi sukan wuce makadi da rawa sukan wuce gona da iri sukan sauka daga ka'ida wanda wannan yana daga cikin abubuwan da a yau suke taka rawar gani sosai wajen lalata zamantakewar auren mu wanda da yawan mu hankalin mu bai kai zuwa ga wannan wajen ba da yawa zaka ga wadanda suke irin wannan sharholiya da shakatawa da sakewa da wuce makadi da rawa a yayin da Allah subhanahu wataala ya musu wannan ni'ima zaka tarar auren ba inda zai je zaka tarar kaunar da ake ta tunkiyar ana yi wa juna kafin a kai ga auren da bayan an daura auren kuma an zo an wannan rakashe an yi kaza an yi kaza to a ƙarshe kaunar sai Allah ya canja ta sai ta koma kiyayya sai kaga ba a son juna ba a fahimtar juna kamar ba wani da wance ne suka dade suna soyayya ba amma cikin kankanin lokaci Allah ya dauke soyayyar ba dan komai ba dan ya dandana musu kuda na wannan laifi da suka aikata a wajen hidimar auren su ko makamancin haka Allah subhanahu wataala ya turo mana da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin siyayyen shugaba kuma jagora kuma madubin dubawa wanda kowa daga cikin mu in dai yana da imani kuma yana son ya zauna lafiya a rayuwar sa duniyar sa da lahirar sa to sai ya dauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta zama madubi a gare shi ne yadda zai rinka kwaikwayar yadda annabi ya gudanar da rayuwar sa dan ya samu dacewa ya samu kaiwa ga gaci ya samu cin nasara ubangiji subhanahu wataala ya kaddara auratayya ta zama sunnar sa ta fuskar gudanar da halittun sa baki daya duk wata halitta da Allah ya yi a duniya ya yi ta biyu namiji da mace kuma hikimar hakan shine dan a samu auratayya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkaru cikin komai mun halicci namiji da mace dan ku yi tunani kuma yace subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun sarki ya tabbata ga ubangijin da ya halicci maza da mata baki daya cikin abin da kasa take tsirarwa da cikin kawukan ku ko ƴan adam da muke magana da ku da ma cikin sauran halittun da ku ba ku kai ga kusan su ba malamai suka ce darasin farko da Allah yake so ya nuna mana cikin halittar namiji da mace a cikin kowace halitta da wacce muka sani da wacce ba mu sani ba dan Allah ya sawa kowa kishiya amma shi kuma ya kadaita kansa ba shi da kishiya duk wani dan adam da ka sani ko ma ba dan adam ba cikin halittar Allah namijin baya samun cika sai an hada shi da mace yanzu duk kamalar da namiji ya tara duk abin da yake so ya tara na duniya idan kudi ne idan mulki ne idan sarauta ce idan koma menene baya zamowa cikakke kamuli sai an hada shi da me mace sai ya zama yana da iyali to haka sauran halittu ma ba sai mutane ba kowanne yana bukatar dan uwansa idan ma ke wata hajjiya ce duk abin da zaki mallaka a duniya in baki da namiji tawayayya ce ke na kasashiya ce ke baka zamowa cikakkiya ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali sai kina da mijin aure to haka shi ma namiji to ubangiji subhanahu wataala yayi haka ne dan ya nuna gajiyawa da kasawar kowace halitta amma shi kadai shine kamili cikakki a matsayin sa na mahalici shi yasa zamu ga qur'ani cike yake da Allah yana korewa kansa mace domin ya nuna kamalar kansa shi kammalalle ne subhanahu wataala kuma bai da abokin tarayya bai da mata bai da dabi haifa ba ba haife shi ba wa kulli alhamdulillahi allazi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada da haka ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne wanda bai da mata kuma bai da da kuma a hakan kammalalle ne shi ta dukkan fuskar kamala subhanahu wataala to ashe kenan kaga dukkanin wanda yake so ya samu kamala ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali cikin mazan mu ko matan mu dole ne sai yayi aure shi yasa zamu ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da tarin yawa wadanda annabi yake zaburar da al'ummar sa mazan mu da matan mu akan cewa mu yi aure kuma manzo Allah ya gaya mana hikimomin da yasa yake so mu yi auren da manufofin da yake zaburar da mu yi auren dan mu cin musu na daga ciki kadan annabi sallallahu alaihi wasallama yake tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafiru bikumul umama yawmal qiyama a wata ruwayar fa inni mubahin bikumul anbiya yawmal qiyama, fa auri matan da suke san ku kuke san su, kuma waɗanda ake tsammanin za su haihu, domin ni zan yi alfahari da yawan ku ga sauran al'umomi a gobe kiyama. Annabawa za su yi tinkaho da yawan mabiya, kowane annabi zai so a ce shi ya fi kowa yawan mabiya, da haka manzo Allah ya ce zan fito a ce ni kuma ni na fi kowa yawan mabiya. Shi yasa nake cewa da al'umma ta su yi aure kuma su hayayyafa. To wannan manufa ce babba ba ƙarama ba, wacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake zaburar da mu dan mu yi aure domin ta. Amma a ƙarƙashin ta kun ga irin abubuwan da annabi ya lissafa mana na abubuwan da ya kamata mu kalla din wajen auren. Abu na farko, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu auri al-wadud, wacce take kaunar mu muke kaunarta. Wannan sai ya nuna cewa a addinin musulunci babu auren dole. A addinin musulunci ana son lalle a samu soyayya tsakanin mijin da za a yi aure da kuma matar da za a aura. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan. Malamai suka ce soyayya tana da matukar muhimmanci a cikin gidan aure, domin in babu soyayya a gidan aure to wannan auren sunansa je kaka dawo. Imam al-Bukhari ya yi babi a cikin Sahih al-Bukhari, ya kafa hujja da waccan aya da na karanta mana a baya, cewa duk auren da bai cika sharuɗa guda biyu ba, wannan auren babu inda zai je. Ya zama akwai soyayya a ciki, sannan kuma ya zama akwai tausayin juna a ciki. Tasirin soyayya a rayuwar aure shine, kuma ba soyayya kamar yadda muke faɗa ba kawai kalmar I love you, wannan ba ita ce soyayya ba. Ita soyayya asalinta shine wata halitta ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake sawa a zukatan bayi, sannan kuma akwai yadda ake a samar da ita, sannan kuma akwai yadda ake a yi tattalinta. Na daga cikin hanyoyin bayaninta ka faɗa wa wanda kake so ɗin kana son sa, amma ba wai cewa kana son sa da baki kaɗai shi yake nuna kana son sa ba. Dole ne sai an samu wannan kalma ta soyayya da ka faɗa ta yi katutu, ta yi dashe, ta yi saiwa, ta yi jijiya, ta kafa a cikin zuciya. Shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda ya ji yana son ɗaya daga cikinku to ya je ya gaya masa. Wannan ba ma sai tsakanin namiji da mace ba, ko mace ce ta ga ƴar uwarta Allah ya sa mata ƙaunarta a zuciya, tana son ta saboda wasu kyawawan halayenta, ko dai dan tana da haƙuri, ko dan tana da ladabi, ko dan tana da ilimi, ko dai tana da wani kyakkyawan halin da ya kamata a so ta, manzo Allah ya ce ka je ka gaya masa cewa kana son sa. Haka nan in namiji ne shi ma ya ga wani dan uwansa wanda yake da wasu kyawawan halayen da ya kamata a ƙaunace shi, manzo Allah ya ce kar ka bar abin a ranka, ka je ka gaya masa. Shi yasa annabi ya koyar da mu zikirin da ake yi idan mutum ya zo ya ce yana son ka. Mutum zai zo ya ce da shi kai inni uhibbuka billah, ina son ka dan Allah. Manzo Allah ya taba kama hannun Mu'az dan Jabal ya ce ya Mu'az inni uhibbuka billah, ya Mu'az ni ina son ka dan Allah. To manzo Allah ya ce duk wanda aka ce masa ana son ka dan Allah, kai kuma sai ka ce ahabbaka allazi ahabbtani lahu, Allah da kake so na dan shi kai ma ya so ka. Furta cewa kana son wani ba shine biyan bashin soyayya ba, amma shi wata alama ce daga cikin alamomin da suke nuna haka. Domin a yau mun san cewa da yawa akwai mutanen da suke cewa suna so da baki, amma kuma wannan son nasu ba na gaske bane. Saboda me? Saboda son bai kai zuci ba, kuma abubuwan da ake gane soyayya ta gaskiya da su basu bayyana ba. Kololuwar abin da yake tabbatar da soyayya shine biyayya. Da haka ka auri matar da ka san kana son ta, don haka za ka iya ba da duk abin da ake iya bayarwa don hidimta mata, musamman idan auratayya ta kulli tsakanin kai da ita. Haka nan ke ma ki auri mijin da kike so, wanda kika san za ki iya masa biyayya, wanda wannan ƙololuwar biyayya ita ce soyayyar. Idan hakan ba ta faru ba to mu sani cewa ba inda aure zai je. Duk mijin da ya auri matar da baya so zai yi wahala ya ji tausayinta, ba ma zai yi ba kwata-kwata, domin dukkanin wanda kake so kana tausaya masa, amma ba dukkan wanda kake tausaya bane kuma kake son sa. Shi miji dole ne ya zama yana tausayin matarsa, ba kwa yadda za a yi ya zama yana tausayinta idan baya son ta. Haka nan ita ma mata dole ne ya zama tana tausayin mijinta, ba kuma yadda za a yi ta tausaya masa in ba ta son sa. Tasirin soyayya a rayuwar aure yana bayyana ta fuskoki da dama, na daga ciki ta wajen zamantakewa. Idan mace tana son miji to za ta iya sadaukar da komai nata dan shi. Idan mace tana son miji za ta iya kyautata masa, idan miji yana son mace zai iya yi mata dukkanin abin da ake da bukatar namiji yawa matarsa wajen kwantar da hankalinta da hakurin zama da ita da yafe mata dukkanin wani kurakurai da za ta iya yi masa na rayuwar yau da gobe. Amma idan ba haka ba, idan miji ya auri matar da baya so ko aka aura masa, to ko da kwalliya ta yi ba zai ga kyan kwalliyar ba, ko da girki ta yi masa ba zai ji daɗin girkin ba, ballantana uwa uba ta yi masa laifi, idan laifin nan ya kai 50 cikin 100 to kiyayyar da yake mata sai ta cika 50 din ya kai 100 bisa 100. To haka nan idan mace ba ta son namiji a madadin mata ce za ta yi masa kwalliya wannan bai taso ba, kokari take kila ta samu kashin bera ake cewa ko fiya-fiya ko wani abu ta sa masa a cikin abinci ya ci ya mutu, wannan bai dame ta ba, saboda me? Saboda babu soyayya tsakanin shi da ita. Idan mace ba ta da, idan namiji yana son mace to duk abin da yake iyawa na wajen ya ga ya biya bukatunta na yau da kullun zai iya. Amma idan ba haka ba to ba za ka samu sadaukarwa a tsakanin su ba. Da haka dai soyayya tana da matukar tasiri a wajen auratayya, shi yasa sha'anin farko da ake dubawa tsakanin ma'aurata shine zama suna son junansu. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yace kuma ku auri wacce za ta haihu, saboda yana daga cikin manufofin aure samun zurriya tayyiba, ya'ya nagari wanda za a yi musu tarbiya, wanda su kansu iyayen za su yi alfahari da su, addini ya yi alfahari da su, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya lalle maraba da su ya yi alfahari da su ga sauran dukkanin al'umomi baki daya a ranar gobe alkiyama. To ta yaya ne za mu iya yin wannan al'amari na auratayyar da za mu samu cimma waɗannan manufofi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu mu aure dan su? Na farko sai mun bi ka'idojin da addinin ya tanada, ka'idojin da addinin ya ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari a cikin hadisi, hadisin Abu Huraira yake cewa tunkahul mar'atu li arba'in, ana auren mace ne dan ɗayan abu guda hudu. To kuma haka ita ma mace tana auren namiji ne dan ɗayan abu guda hudu. Wannan labari ne ba umarni bane. Waɗannan abubuwa guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa su. Abu na farko yake limaliha, dan dukiyarta. Akwai namijin da zai auri mace saboda tana da dukiya dan ya samu dukiyar. Akwai macen da za ta auri namiji saboda mai hali ne dan ita ma ta samu hutu, kamar yadda mata suke cewa ta je gidan hutu da shakatawa da hutawa. Gidan ba surfe, ba nika, ba daka. Wannan abu ne mai kyau, kuma mutane suna yin aure dan haka. Abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wali jamaliha, ana auren mace dan kyanta. Wani namijin yana so ya ga ya auri mace kyakkyawa ta nuna wasa'a, ta shiga gaban mota kamar yadda muke faɗa. Ita ma wata matar tana buƙatar haka, tana son kyakkyawa wanda za a rinka nuna wa ƙawaye, wanda in ba dan shari'a ba ta yadda namiji ya sa hijabi da niqabi ba, da saboda kyansa ma sai ta rinka lullube shi dan kar a gane mata shi. Wata matar tana sha'awar wannan. To sannan matsayi na rayuwa, wata matar ita burinta a rayuwa ta auri wani babban mutum wanda a cikin al'umma ake nuna shi da hannu, ko dai ta fuskar matsayi na siyasa, ko matsayi na kuɗi, ko matsayi na sarauta, ko matsayi na ilimi. To haka ma wani namijin shi ma yana da sha'awar wannan. Abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake walidiniha, ana auren mace dan addininta. Wani shi abin da yafi burge shi ga mace shine ya samu mai addini, ita ma wani abin da yafi burge ta ga namiji ta samu mai addini. Malamai suka ce anan manzo Allah labari ya bayar bai umarni da kowanne daga ciki ba tukuna, kuma bai ce kada ayi kowanne daga ciki ba tukuna. To amma a ƙarshe zai ba mu umarni na zabi, wacce ce za ta fi, waye ya fi? Macen da tafi kowacce mace dacewa da ta zama matarka, mijin da yafi kowanne namiji dacewa da ya zama mijinki shine mai addini mai tarbiya. Kuma madalla da namiji idan ya kasance mai addini mai tarbiya kuma ya zama yana da kuɗi, domin su ma abin bukata ne, kuma ya zama yana da ilimi, domin shi ma abin bukata ne, kuma ya zama yana da wani matsayi na rayuwa, domin shi ma abin bukata ne. Masu hikima suke cewa ma a hasanar dina wa duniya idan tama'a, me yafi kyau da daɗi a ce ga addini ga duniya duka haɗa, a ce alhaji wa ne ko honorable wani ko sarki mai martaba wani ga ilimi ga kudi ga addini ga matsayi na rayuwa aike ka san wannan yafi goma da goma sai dan gata nurun ala nurin ala nurin ala nur da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta yi kada a auri mace kyakkyawa ba ba ta yi kada a auri mace mai kudi ba ba ta yi kada a auri mace mai matsayin rayuwa ba haka bai ce kada a auri namiji mai waɗannan ba amma abinda annabi yake gane mana shine addini ya daru dukkanin waɗannan abubuwan idan ya zama waɗannan abubuwan su kadai ne babu addinin a tare da su yanzu da za a samu ga wani mai kudi amma bai da addini ga wani shi bai da kudin amma yana da addini waye fa kamata ka zaba mai addini ka kyale mai kudi domin kudi suna karewa addini baya karewa amma kuma da za a samu ga mai addini da kudi ga kuma mai addini ba kudi wanda mai addini da kudi ai bi ta fi daya da za a samu ga wata kyakkyawa sannan kuma mai addini ga wata kuma kyakkyawa ba addini wace zaka zaba kyakkyawa mai addini domin shi kyau yana karewa amma addinin baya karewa kuma ita kanta mace idan kyau ne kadai da ita ba ta da addini manzo Allah yake ba a zaman lafiya da ita ita ce wacce da kun yi fada za ta ce habawa na ka kalle ka ba dan kaddara ba aini ba irin taka bace saboda babu addini amma matukar tana da addini to wannan addinin zai saita mata saiti dukkan da take da shi ba za ta yi wa mijinta dagawa ba dukkan da take da shi ta san a matsayinta na mace musulma miji daya Allah ya halatta mata ba zai zama tana da mijin aure sannan kuma tana da abokai a waje ba to wannan shine duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake hanga mana sannan ita mace mai addini tana haihuwar ƴaƴa masu addini idan mace ta zama ba ta da addini ko namiji ma ya zama ba shi da addini to ka sani zai ta kyankyashe ƙwayaye na irinsa ne ita ma za ta kyankyashe ƙwayaye na irinta ne domin haka ka'idar Allah subhanahu wataala take a rayuwa mafi yawancin ƴaƴa suna tashi ne bisa ga ɗabi'a da halayen iyayensu wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida ubangiji yace gona ta ƙwarai ita take bada kyakkyawan yabanya amma lalatacciyar gona ba ta bada yabanya mai kyau sai dai gurbatacce to haka Allah subhanahu wataala yake kwatanta matan aure da mazajen su akan cewa gonaki ne waɗanda idan an yi da shi mai kyau to za su bada yabanya mai kyau mana idan ya zama iyayen na gargari ne to haka ma ƴaƴan za su kasance na gargari shi yasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake takhayyaru li nuqifikum alhajaz as-salih ku zaba wa maniyinku wanda shine irinku da za ku yi shuka na haihuwar ƴaƴanku ku zaba masar gona mai kyau gona mai kyau ana nufin matarka nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shi'tum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen wannan hadisi yace fazfar bi zati dini taribat yadak ka nemi ma'abociyar addini za ka yi arziki abin nufi idan namiji ya tashi aure to ya kalli tarbiya ya kalli dacewa ya kalli addini na mace sama da dukkan wani abin da zai duba na rayuwa to haka nan ita ma matar duk wani abu da zaki kalla a lokacin da zaki zabi uban ƴaƴanki abokin rayuwarki to ya zama addinin ki shine sama da komai cikin hangenki wannan shi zai bayi zuwa ga aure ya cika manufofin da Allah da ma'aiki suke so a yi dan shi to sannan yana daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa lokacin da zamu yi aure dole ne a samu fahimtar juna tsakanin wanda za a aura da kuma wanda zai yi auren ma'ana shine abinda a zamanance yanzu muke cewa hira ko zance ko tadi da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun bashi labari cewa za su yi aure manzo Allah yakan tambaye su ka taba ganin matar da zaka aura idan sahabin yace a'a bai gani ba sai annabi yace je ka ganta wannan ya tabbata cikin hadisin Jabir ya tabbata cikin hadisin Mughira dan Shu'ba da wasu sahabban daban-daban da haka wannan yake nuna cewa a addinin musulunci ana so miji ya ga matarsa kafin a kai ga daurin aure kuma ana so mata ta ga mijin da za ta aura kafin a kai ga daurin aure shi ma manzo Allah ya faɗi hikima fa innahu ajdaru ayyudama bainakum wannan yafi taimakawa a samu fahimtar juna idan bayan an yi auren a da zamu ga cewa iyayenmu ba su dauki wannan da wani muhimmanci ba sai mutum ya auri mace bai santa ba ko a aura masa bai santa ba ita ma a daura mata aure da mijin da bata san shi ba, kuma Allah cikin hikimarsa saboda biyayya da albarka a wannan lokaci kuma sai a je a zauna lafiya. To amma wannan ba wai abu ne wanda addinin musulunci yace ayi haka ba, sai dai shi Allah subhanahu wataala sau da dama yakan kyale mutane su yi abu ko da abin ya sabawa addininsa da shari'arsa, in dai abin bai kai ga haramci ba, Ubangiji sai ya kalli wani bangaren sai ya kyale musu rayuwarsu sai ya sa mata albarka. Domin biyayya da ake wa iyaye a wajen a haƙura a wancan lokaci, ki auri wanda baki sani ba, ka auri wacce baka sani ba, kawai a haɗa ku aure, to albarkar wannan biyayyar yasa Allah sai ya sa albarka a cikin auratayyar. Amma kada a ce cewa a addini haka yake, a addini ba haka bane. A addini ana so mata ta ga miji, miji ya ga mata tun kafin a kai ga auratayya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu ladubba na bayan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya aura masa abokiyar zamansa, ma'ana an samu gudanar daurin aure tsakanin namiji da mace, waɗanda waɗannan ladubban suna taimakawa ƙwarai da gaske wajen a samu cimma gaci, wajen samun rayuwa mai kyau tsakanin ma'aurata. Kafin da haka, kamar yadda muka fara bayani wajen bikin auratayya, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da sahabbansa yin biki na aure, ya kwadaitar da su yin waƙoƙi na al'ada musamman mata a lokacin aure. Kamar yadda na faɗa, waƙoƙi irin na al'ada waɗanda ba su ci karo da addini ba, ba waƙoƙi irin na coci ba, ba waƙoƙi irin na kiristoci ba, ba waƙoƙin da a cikinsu akwai batsa da rashin kunya ba, ba haɗuwa da cakuɗuwar maza da mata ba, to in dai za a kiyaye waɗannan ƙa'idojin ba laifi ba ne don an yi biki. Na Aisha take ba da labari, ta ce wata rana zan je kai amarya, sai na zo na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tafi kai amarya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, haka za ku tafi kai amaryar ba wani biki? Ba ku san ba akwai bambanci tsakanin taron mutuwa da taron farin ciki ba? Sai na Aisha ta ce, to ya ma'aikin Allah me za mu ce? Yace ai ya kamata ku danyi wani wasa, domin mutanen Madina wasa yana burge su, suna son shakatawa. Nana Aisha ta ce, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kalmomin da za mu faɗa a matsayin waƙoƙin kai amarya. Ya ce, atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula habbati sauda ama saminat azarikum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Nana Aisha waƙoƙin da za su tafi suna yi har su kai amarya, irin waƙoƙi dai na al'ada, irin waƙoƙi na gargajiya. Kamar ma iya cewa yanzu a ƙasar Hausa irin kiɗa da shantu, ko irin kiɗan ƙwarya, ko makamancin haka. Ɗaya daga cikin sahabbai, Rubayya bintu Mu'awwidh, mace ce ita ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, take ba da labari, take bayan an kai ni gidan mijina na yi aure, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo min ziyara, da ya zo washe gari bayan na tare sai ya tarar da 'yan mata a gidan ana kiɗa ana waƙa. Kuma manzo Allah ya shigo cikin gidan, ya zo ne ya taya ta murna, saboda mata ne irin wanda suke taimakawa annabi wajen yi wa 'yan uwansu mata wa'azi, kuma ta yi aure. Sai annabi ya tafi da sahabbai ya je ya mata murna. Annabi yana shiga gidan, ita mai kiɗan Zabiyar sai ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take, sai ta yi masa baitin waƙa, sai take cewa, wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil ghadi. Bikin mu yayi armashi har manzon Allah ya zo, wanda ya san abin da zai faru gobe. Manzo Allah ya dakatar da ita, yace a saurara a saurara. Aka tsaya, sai yace, quli billazi kunti taqulin wa da'i hadha la ya'lamu ma fil ghadi illa Allah. Ci gaba da fadar abin da kike fada dai a da na waƙoƙin gargajiya da al'ada. Kar ki sake fadar wannan kalma da kika fada a cikin waƙarki, cewa annabi ya san abin da zai faru gobe. Ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah. Da haka wannan yake nuna cewa biki a lokacin aure, taruwar mata da sauran dangi makusanta don ai farin ciki ai murna, wannan ba laifi bane, matukar ba za a saba wa Allah ba. Inda matsalar take faruwa galibi shine ka samu ana cakuɗeɗeniya da sunan biki tsakanin maza da mata, ka samu cewa mata sun bayyanar da tsaraiki da sunan bikin ƴan uwarsu ko ƴansu ko makamancin haka, kai ka samu wasu matan ma gaba ɗaya ranar biki babu sallah sun aje ta, sai dai ai carry over. Ko wata ma ana igoba za a fara biki, ta ce to duk ta rabke tun asuba goban da ta azhar da la'asar duk an yi saboda gobe akwai biki. To kaga wannan ba ƙaramin fitina bane ko sharri, domin a tsaka da bikin nan fa da ake ya yar uwa ki sani ajalin ki kuma tafiya yake zai yayyuwa kan akai karshen biki ke mala'ikan mutuwa yazo daukar ranki idan kika je wa Allah zaki ce to ai Allah muna biki ne shi yasa muka dan dakata daga baya ma rama kaga wannan ba zai yiwu ba to sannan irin waɗannan abubuwa suna da tasiri a wajen rayuwar ma'auratan yar uwanki ko dan uwanki da kike tayawa murna na aure ya zama kuma a sanadiyar wannan bikin nasa baki sallah ba in baki wasa ba wannan sai ya jawo bikin matsala kin ga a madadin ki taya su murna kin jawo musu matsala wanda wannan ba abun fata bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata dabi'a mai kyau wacce yakan yi kuma ya koyar da al'ummar sa kamar yadda matarsa Ummu Salama Allah ya kara mata yadda take fada tace duk lokacin da annabi yayi aure ko ya sai sabon abun hawa yakan dafa kan ummace ce lokacin da ya aure ta idan kuma abun hawa ne yakan dafa daidai wajen tozan kamar doki ko jaki ko raƙumi ko alfadari idan mota ce yanzu sai a ce ka dafa daidai kan motar sai kai wannan addu'ar bismillah allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai ya allah da sunanka ina roƙon dukkan alherin wannan baiwa taka da alherin da ka halicce ta da shi kuma ina neman tsarinka daga dukkan sharrin ta da sharrin da ka halicce ta da shi malamai suka ce ita ma mata yana da kyautewa mijin haka wannan yana taimakawa a shiga rayuwar aure cikin zaman lafiya kaunar da aka dade ana yi wa juna ta dore soyayyar ta tabbata a samu hakurin zama da juna kuma Allah ya kare dukkan wata fitina da sharri na shedan a tsakanin ma'aurata wannan abu ne wanda yake da kyau a ce dukkanin mai aure ya san shi tun gabanin kaiwa ga kusantar iyali dukkanin wata amarya ya zama an koya mata wannan sannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi dukkanin ma'aurata su sani waɗanda suka dade da ma waɗanda suke sababbin shiga da waɗanda suka yi ƙari da waɗanda kuma yanzu ɗaya ce baya ɗaya to mu sani cewa aure ibada ce ba yadda za a yi auren ka yayi nasara auren ki yayi nasara idan a farko baki dauka cewa ibada bace idan kika dauki aure a matsayin al'ada ko ka dauki aure a matsayin al'ada ko jin dadi ko morewa to ka sani cewa aure zai baka wahala sanin cewa aure ibada ne yana taimakawa ma'aurata guda biyu wajen yin sa kamar yadda Allah yake so domin an san ibada ba a yin ta da ka ibada sai abinda Allah ya ce sai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da haka dole ne ma'aurata kullun ya zama suna tuntubar malamai wajen sanin hukunce-hukuncen auratayya da sanin zamantakewa da menene abinda mijina yake da shi na haƙƙi a kaina da kuma menene abinda matata take da shi na haƙƙi a kaina musamman idan mutum yana da mata sama da daya to kaga tsawainiyar ta karu nauyin ya karu haka nan dole ke ma in kina da abokiyar zama ki sani cewa akwai wasu abubuwa da sau da dama mata suna dauka haƙƙinsu ne amma a shari'a ba haƙƙinsu bane to rashin sanin wannan sai ya sa wata macen ai ta fada da ita ai ta fituna da ita tana ganin zaluntar ta ake ko danne mata haƙƙi ake alhalin asali ma abinda take tutiyar cewa haƙƙin nata ne ba ma haƙƙin ta bane ko kuma kwata-kwata ma a shari'a wannan abun baya daga cikin haƙƙoƙi akan ma'aurata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana haƙƙoƙin da matanmu suke da shi a kanmu da kuma haƙƙoƙin da mu muke da shi a kansu duk inda kaga ana zaman lafiya a gidan aure to mijin yana ƙoƙarin ya ga ya sauke waɗannan haƙƙoƙin ne ita ma matar kuma tana yin haka ba kuma yadda za a yi namiji ya iya sauke haƙƙin da Allah ya dora masa game da matarsa sai in ya san haƙƙin ba yadda za a yi mace ta iya sauke haƙƙin da Allah ya dora mata game da mijinta sai fa in ta san haƙƙin da farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye shi game da haƙƙin namiji akan matarsa wani daga cikin sahabbai ana kiransa Muawiya ibn Haida al-Qushairi ya tambaye annabi yace ma haqqu ra'ati ahadina alai ya ma'aikin Allah me ya haƙƙin matar ɗayan mu akan ka sai annabi yace an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza taqaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haƙƙin matar ɗayan ku akan ka dole in ya ci abinci ita ma ya bata tacci da haka akwai haƙƙin ciyarwa miji shi zai ciyar da matarsa komai kudin ta shi kuma komun talaucin sa Allah bai tsora wa mace haƙin ta ciyar da namiji ba a yayin aure a matsayin wajibi sai dai a matsayin kyautatawa to hakanan ubangiji subhanahu wataala bai dora wa namiji kuma haƙin ciyarwar sama da ikonsa ba domin Allah subhanahu wataala da yake maza su za su ciyar da mata su za su tufatar da su za su sama musu wajen zama sai yasa ka'ida yake amma gwargwadon ikonsu liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha mai wadata ya ciyar da iyalansa daga wadatarsa wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai bashi wadata ba to shi ma yayi iyayensa Allah yake ba ma dora wa rai sai abinda muka san za ta iya to anan haƙin ciyarwa da malamai suka yi magana akai haƙi ne na dukiya wanda haƙi na dukiya a rayuwar aure kakkaftin daga farko har ƙarshe yara ta yi ne akan namiji to sannan ciyarwar menene abinda yake fassara ya za a yi a ciyar da mace yaya haƙinta na ciyarwa yake al'adar mutanen gari ita take fassara wannan za ku samu a wasu garuruwa sau biyu suke cin abinci idan kai dan wannan garin ne wannan ayar fassararta a wajenka shine ka ciyar da matarka sau biyu a wasu garuruwan sau uku ake cin abinci a ci da rana a ci da safe a ci da daddare idan kai dan wannan garin ne to haƙin ciyarwa sau uku ya rata a wuyanka to inda matsalar take shine idan da mutum zai auro wata mata daga wancan gari inda ake cin abinci biyu wata kuma daga garin da ake cin abinci uku to yaya ciyarwar za ta kasance malamai suka ce anan za a yi amfani ne da garin su miji ba garin su mata ba kamar yadda inda za ka auro mace daga gidan wadata wata kuma ka auro ta daga gidan da ba na wadata ba ba za a ce yar gidan mawadata sai kai mata abin da ake mata a gidansu ba domin yanzu ba a gidansu take ba a gidanka take yanzu ba tattalin arzikin iyayenta ake kallo ba tattalin arzikinka ake kallo kai a karan kanka kamar yadda Allah yake la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra da yawa daga cikin maza suna so su mallaki matansu ya zama sai abin da suka ce za su yi wannan ko shakka babu yana da matukar kyau a rayuwar aure kuma yana da matukar tasiri a wajen dawwamar zaman aure da soyayya domin duk matar da za ta rinka sa'insa da mijinta to babu inda auren su zai je in ma kuwa za a ci gaba da zama in Allah bai yanke ba to za a yi zaman yan marina wancan ya kalli gabansa wancan ya kalli gabansa zaman da ake cewa zaman kare bani dukanka bani baka abinci na ta yaya namiji zai iya mallakan matarsa ya zama sai abin da yake za ta yi masa ya zama tana tsoron ta saba masa ya zama ba za ta iya musayi yawo da shi ba hanya ɗaya ce shine hanyar sauke nauyin da Allah ya dora maka na dawainiyarta domin ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana abin da yasa maza suke da tsawa da isa akan mata abubuwa ne guda biyu abu na farko saboda Allah ya ɗaukaka maza akan mata abu na biyu saboda maza suke ɗawainiya da mata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ubangiji yace maza sune shugabanni akan mata saboda haka muka halicce su namiji shine jagora mace kullum mai biyayya ce to sannan abu na biyu kuma sai Allah yace saboda mazan su suke bayarwa kullum masu hikima suna fada idan zaka gane waye babba waye na kasa ka kalli lokacin da ake bayarwa da kuma lokacin karba zaka ga wanda yake bayarwa hannunsa yana zuwa ta sama mai karba kuma hannunsa yana zuwa ta kasa manzo Allah yake al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla hannun da ta biyo ta sama wajen bayarwa tafi hannun da ta biyo ta kasa wajen ta karba to namiji ya zama kullum mai bayarwa wannan yana ƙara masa kima da daraja da martaba a wajen matarsa kuma duk abin da yasa ta za ta yi domin Bahaushe ma ya ce wai in baki ya ci dole ne ido ya ji kunya kuma in dai an baka kaci to ko shakka babu za a iya mallakarka kuma ta yadda dole za ka yi biyayya to amma da yawa daga cikin maza sun yi sakaci matansu sun raina su sakamakon mantawa da wannan ka'ida ko kuma yin sakaci da ita za ka samu wasu daga cikin mazan su ne wa matansu rowa tare da cewa Allah ya hore musu abin da za su yi musu ɗawainiya da shi wasu daga cikin mazan su ne wa matansu mugunta tare da cewa su Allah subhanahu wataala bai kuntata musu ba daga ya ƴan uwa maza jagorori ku ciyar da matanku Allah zai ciyar da ku ku kula da tufatin tufatar da su ku kula da wajen zaman su, ku kimanta su, ku martaba su, domin ta sanadiyar wannan kuma Allah madaukakin sarki yake ba ku. Manzo Allah yake wa hal turzafuna illa bi du'afaikum, ku sani da raunanan nan da aka ba ku ruko ta sanadiyar su kuma Allah yake azurta ku. Da haka matukar namiji zai kiyaye wannan, Allah zai sa ya mallaki matarsa. Yana daga cikin abubuwan da suke sa ita kuma mace ta mallaki miji, wanda da yawa daga cikin mata su ma wannan shine kololuwar burin su. Kowace za ta so a ce ta mallaki mijinta, tana zaman lafiya da shi, tana fada yana saurara, tana fahimtar sa yana fahimtar ta. Wannan abu ne mai matukar alheri. Menene zai sa mace ta mallaki mijinta? Ba da tashin hankali bane, ba da fituna bane, ba da biye-biyen malamai tsubbu ko bokaye bane. Mace tana mallakan mijinta ne ta hanyar yi masa biyayya. Duk macen da mijinta zai ce wance yi kaza ki yi, to insha Allah ke ma in kika ce masa yayi zai. Duk macen da za ta sauke haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya dora mata game da mijinta, to ba yadda za a yi ba za ta juya shi irin yadda ya kamata mace ta juya mijinta ba. Akwai wata mata da ta taba zuwa wajen wani boka, tana so ya bata maganin mallakan miji. To bokan sai ya mata dabara, yana so ya nuna mata cewa cikin sauki mace za ta iya mallakan mijinta ba tare kuma da ta je wajen wani boka ko kuma ta ba da wani kuɗi ta kashe a hanyar banza ba. To sai ya ce da ita, zan haɗa miki magani, amma maganin mahaɗin maganin shine ki samo baƙin maciji, sannan baƙin macijin nan ba kashe shi zaki ba, ki kawo shi da rai. Wannan mata saboda hankalinta ya tafi sosai, so take sai ta mallaki mijinta. Sai ta tafi wani ƙauye neman maciji. Mutanen ƙauyen sai suka ce mata, gaskiya ne duk macijin nan da kika faɗa da kamanninsa muna da shi a garin nan. Akwai wani waje akan wani shuri, wani maciji makamancin irin wannan yana fitowa ya zo ya fasa kai ya zauna, kullun yana yin haka. Sai ta je ta samu mai kama maciji, ta ce da Allah so take a kamo mata wannan maciji. Ya ce a'a, ba zan kiya ba, zan baka kuɗi ko nawa kake so. Ya ce hajjia, ba zan kiya ba, sai dai amma zan gaya miki dabarun da ake wajen kama maciji da rai. In kin ga zaki iya, to ki je ki kama. Ta ce a gaya mata. Sai aka ce mata, to maciji abin da ya fi so a duniya shine kwai. Da haka yanzu abin da zaki yi, ki rinka zuwa kina ajewa wannan macijin kwai. Kuma lokacin da zaki ajiye kwan, ki tabbatar yana ganin ki. Saboda su dabbobi ba wai mutum ba, dabba ma da kake gani duk mai bata abinci ko mun fadanta, in ta gan shi rusunar da kai take, bata fada da shi. To shikenan wannan baiwa Allah, kullum wannan maciji ya fito ya zo ya fasa kai ya hau kan shuri, sai ta zo ta jajjera masa kwai, sai ta tafiyar ta, sai ta ja gefe, maciji ya sauko ya shasha kwansa ya koma ya zamansa. Tai haka na kwana 30 tana yi. A ranar ƙarshe da za ta kama macijin, sai aka ce mata, yanzu maciji ya riga ya gama sabawa da ke. Abinda zaki shine yanzu idan kika je kika jera masa kwai, ki je kuma ki bude buhu ki sanya tsinke, ki jera kwan ya shiga har cikin buhu, sannan ki jira ki ga me zai faru. Maciji zai sako shan kwan nan, daga wannan shan kwai zai shiga har cikin buhu, da ya shiga sai ki kama. Saboda ƙarfin halin wannan baiwar Allah, da yadda idan ta ya rufe kawai so take sai ta mallaki miji, shikenan sai ta yi haka. Ta je ta jera kwai, ta bude bakin buhu, ta yi wa maciji tarko, maciji ya sako ya shasha kwai har ya shiga cikin buhu. Yana shiga buhu, ta yi wuf, ta kama bakin buhun, bata zame ko ina ba sai gidan boka. Tana zuwa gidan bokan nan tana nishi, boka ya ce me ya hajiya? Ta ce ai macijin ne na kawo. Ma ya ce macijin ne? Kawai sai ya tsallaka katanga ya fita. A haka sai da ya kururuwa mutane suka zo ya tabbatar da cewa ko an saki macijin nan, to zai samu waɗanda za su taimaka masa wajen buge shi. To sannan sai ya matso kusa da wannan baiwa Allah, ya ce baiwa Allah, da gaske macijin nan ne a cikin buhu? Ta ce kwarai, maciji ne a buhu. Duk yadda na gaya miki mai kama kaza mai, ta ce duk shi ne, da ransa kuma. Ta ce da ransa. Ya ce to lallai kin cika jarima. Sai ya kira mai kama maciji, sai mai kama maciji ya zo ya karɓi macijin nan daga hannun matan nan, ya tafi da shi. Sai ya ce to zo, yanzu kin samo mahaɗin maganin. Sai ya ce yanzu dan Allah hajiya, wata hanya kika bi kika kama macijin nan? Sai ta ce ai, ka ji abubuwan da yake so aka gaya min, na je na yi taimasa. An ce yana son kwai, yana kaza, yana kaza, yana kaza. Kuma an tabbatar da macijin mafadaci ne, domin maciji mai irin wannan kamannin yana da fada. amma duk da haka ya zama mai saukin kai har ta iya kama shi ta kawo shi wajen boka don ta samu biyan bukata. Yace to wannan yake nuna mijinki duk wuya halinsa ba zai kai irin wannan bakin kumurcin ba, amma har kika iya zuwa kika bi maciji kika samo kansa ya bi miki ya shiga inda kike so kika kamo kika kawo, to idan kika je kika yi wa mijinki abin da yake so ki tabbatar da zaki mallake shi saboda yadda kika mallaki wannan macijin. Da haka shi yasa masu hikima suke cewa shi sihirin mallakan miji akwai sihirul halal akwai kuma as-sihiru al-haram, akwai sihiri wanda yake na haramun shine mace ta rinka biyan boka ko ta ce za ta tada hankalinta ko ta ce za ta yi uwa sharri ko kazafi ko kage, akwai matan da saboda bala'in kishi da tashin hankali in sun gaza sai su ga ta karfin kiya dole sai miji ya bi su, namiji ba zai bi ki ta tashin hankali ta fada a'a, amma zai bi ki ta hanyar biyayya da kwantar da hankali, kuma duk abin da kwanciyar hankali bai baki ba ya yar uwa ki sani tashin hankali ba zai baki ba. Rayuwar aure sai da hakuri, da haka dole ne ma'aurata su zama masu hakuri, dole ne miji sai yayi guzarin hakuri, dole ne ita ma mata sai ta yi guzarin hakuri. Rayuwar aure sai da rufe asirin juna, dole ne sai mace ta rufe asirin mijinta, dole miji sai ya rufe asirin matarsa. Da yawa daga cikin mata ba su da sirri a gidan aurensu, wanda rashin sirrin yana haifar musu da matsaloli. Wasu daga cikin mazan ma suna da irin wannan ɗabi'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya hana mu ya tsawatarwa maza akan faɗa sirrinsu tsakaninsu da iyalansu ga abokansu, kamar yadda ya hana mata su ma irin wannan. Mata da yawa a yau duk abin da ya gudana tsakanin mazajensu wasu ma a social network ake gani, social media. Da yawa daga cikin mata ko hoto suka yi da mazajensu sai an zo an yi posting a Instagram, wannan yana jawowa wata ta bi mijinki ko dai da sunan aure ko da sunan fasikanci, wanda ke kuma ke kika tallata haka. Wasu daga cikin mazan ma suna da irin wannan ɗabi'ar, abu ne wanda yake bayi da kyau. Wata mata duk ɗakin ta gaba ɗaya an san shi a cikin social media, Instagram ne, Twitter ne, ina ne tana posting, in abinci ta yi sai ta hoyi hoto ta wulla, in ɗinki ta yi sai ta yi hoto ta wulla, wannan duk bayi da kyau, wannan yana tarwatsa rayuwar aure. Domin ƴan adam da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su akwai waɗanda suke da gubar baki, abinda ake cewa kambun baka, duk yadda suka ga wani abu suka yi magana a kansa sai abin ya lalace. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mu zama masu sirri, musamman kuma a cikin rayuwar auratayya. Duk mutumin da ya zama bai da sirri a rayuwar aure, in mace ce manzo Allah ya kwatanta ta da shedaniya, in namiji ne an kwatanta shi da shedan. Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shedanci. Yana daga cikin abubuwan da zamu cimma gaci a rayuwar mu ta aure, samar da ƴaƴa masu tarbiyya. Matukar mu a karan kanmu kuma ba mu zama masu tarbiyya ba, ƴaƴanmu ba za su zama masu tarbiyya ba. Yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen maganin matsalolin aure shine kokarin kula da addini a gidajen auratayya ga maza da kuma mata baki daya. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, Allah ya ba mu albarka a cikin rayuwar mu ta auratayya, ya kade mana dukkanin fitintunu. Waɗannan ma'aurata Allah madaukakin sarki ya haɗa tsakaninsu da alkhairi, ya ba su zaman lafiya, ya ba da zuriya tayyiba. Allah madaukakin sarki ya ba da kyakkyawar fahimtar juna da dukkanin sauran ma'aurata baki daya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.